sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalu. Mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris ta kai ziyara jihar Tennessee dake kudancin Amurka, inda ta ciki ɗan Republican dake majalisar dokokin jihar. Saboda kora wasu abokan aikin su ɗan Democrat biyu da suka yi daga majalisar, saboda sun shiga wata zanga-zangan neman a ƙara tsawar matakan mallakar bindiga. Yayin wani jawabi da ta yi a Jami'ar Fisk da asalinta ta bakakin fata ce wacce ke birnin Nashville, Harris ta ce an kori ɗan majalisar dokokin biyu ne saboda sun tsaya tsayin daka don a kare rayukan yara ƙanana. Tana mai nuni da harin da ya halaka wasu ɗalibai a wata makaranta a Nashville a watan da ya gabata. Mataimakin shugaban ƙasar ta gana cikin sirri da ɗan majalisar dokokin guda biyu da aka kora, wato Justin Jones da Justin Pearson, da kuma wata ɗan majalisar Gloria Johnson ɗan Republican da ta shiga zanga-zangar, wacce ba kore ta ba saboda ta tsara ƙuri'a ɗaya da ta samu. Gwamnatin Somalia ta haramta wa mutane rike bindiga a bainar jama'a a titunan Mogadishu babban birnin ƙasar. Shugaban ƙasar Hassan Sheikh Mahmud ne ya sanar da sabon dokar. Yayin sallar Juma'a da aka gudanar a farfajiyar fadar shugaban ƙasar a birnin na Mogadishu, inda ya ce daga yanzu ba za a ƙara lamuntar mutane suna rike bindiga a sarari ba. Shugaban har ila yau ya haramta wa 'yan kasuwan ƙasar saida kayan soji da suka hada da riguna da takalma. Koriya ta Arewa ta kammala gwajin wani jirgi mara matuki da ke iya tafiya ƙarƙashin ruwa, kamar yadda kafa yaɗa labaran ƙasar ta sanar a yau Asabar. Wannan shine makami na baya-bayanin da Koriya ta Arewa take ikirarin ta baje a wani mataki na nuna ƙarfin sojinta. Sama da mako guda ƙasar ta yi gwajin wani jirgi mara matuki wanda shi ma kan iya tafiya ƙarƙashin ruwa da ake kira Hell 2, wanda akan iya kai samame da shi a yankunan abokanan gaba. Masu fashin baki sun ce Koriya ta Arewa na baje waɗannan makamai ne don ta nuna wa hukumomin Washington da Seoul, ko da yake su nuna shakku kan ko wannan jirgi mara matuki da ke iya tafiya ƙarƙashin ruwa ya kammalu. Wasu jami'an Amurka sun ce ana shirin kaddamar da bada wani tallafi na tsawon lokaci ga kasashen Ivory Coast, Benin da Togo, yayin da ake ci gaba da nuna damuwa kan yadda har-haren mayaka masu ikirarin jihadi a yankin kasashen Sahel suke kokarin fantsama zuwa sauran yankunan yammacin Afirka da ke gabar teku. Yayin ganawa da kamfanin dillancin labarai na AFP, jami'an sun ce samun tallafin yammacin duniya na da muhimmanci musamman wajen takawa sojojin hayar Rasha da ake kira Wagner Birki, waɗanda ke kutsa kai zuwa yankunan da ke fama da rikici a yankin na Sahel ciki har da Mali, inda suka haɗa kai da sojojin ƙasar. Mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris ta kai ziyara Ghana a watan da ya gabata, a wani mataki da Amurka ke ɗauka na samun gurbi a nahiyar ta Afirka, inda ta alƙawarin dala Amurka miliyan 100 cikin shekaru 10 domin a dasa matakan daƙile ayyukan ta'addanci a ƙasashen yammacin Afirka da ke gabar teku. Jami'ai a ma'aikatar harkokin wajen Amurka har ila yau sun ce suna duba yiwuwar samun ƙarin tallafi ga ƙasashen don yaƙi da ayyukan na ta'addanci. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kwarmata wasu takardun da ke dauke da dabarun yaƙi masu nasaba da Ukraine mallakin Amurka da kungiyar tsaro ta NATO a shafukan sada zumunta, lamarin da ya sa hukumomin Washington ke ta faɗi tashin ganin an cire su a shafukan ciki har da Twitter. Sai dai jami'ai a Kyiv babban birnin ƙasar ta Ukraine sun ce akwai buƙatar a yi hattara, saboda Rasha ta sauya wasu bayanai a takardun a wani yunkuri na yin rufa-rufa kan iya adadin dakarunta da suka mutu.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu duba irin illa da kuma tasiri da farin hulan da ke tallafawa ƴan ta'addan Boko Haram ke yi a fafatawar da ake yi da ƴan ta'addan a yankin tafkin Chadi. To madalla, rahotanni da dama daga kasashen yankin tafkin Chadi inda ake samun wasu farin hula na tallafawa mayakan Boko Haram da Iswa waje da bayanai ko kuma kayayyaki da sojoji ke kira logistics, wato ire-iren kayayyakin abinci, man fetur da sauran kayayyakin amfani na yau da kullum. To shin menene illar irin mutanen nan da ke baiwa ƴan ta'addan taimako? Tambayar kenan da naiwa masanin tsaro group captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya.
Tambaya da kai ka garba ta kashi biyu, na farko ka ce menene illar irin waɗannan mutanen da suke ba ƴan ta'adda taimako akan yakin suke. To yana da illa sosai, saboda shi ne yaƙi ko ɗan ta'adda ne ko kuma ko su ma sojojin ƙasa, wato kamar sojojin Najeriya, yaƙi ba zai yiwu ba sai suna samun taimako wanda yake kamar nasu abinci, nasu communication ko ince samun labarai, samun bayanai, da suna samun taimako na kayayyakin tafiya kamar motoci ko babura ko something like that. So kaga duk inda aka ce akwai wani kuma wanda yake taimaka ma ƴan ta'adda, to kaga wannan din baya da kyau, kuma zai abin nan zai shafi aikin da sojoji suke yi. So yana da illa kwarai da gaske idan ana samun waɗannan mutane waɗanda yake suna cikin jama'a amma kuma suna ba waɗannan ƴan ta'adda taimako. Kuma illan tana ƙaruwa, saboda su kaga suna kusa da sojojin, suna kusa da jama'a, so sun san irin shirye-shiryen da za a yi kuma su je su tsegunta ma wannan mutane.
A ɓangaren ɗaya kuma, su ma dakarun ƙawancen ƙasashen yankin tafkin Chadin, wato MNJTF, na ci gaba da caccakiyar waɗannan mutane, kamar yadda babban kwamandan mai barin gado Manjo General Abdul Khalifa Ibrahim ke mana ƙarin bayani.
Kuma maganar masu tallafa musu logistics suppliers, gaskiya sojojin suna ƙoƙari, especially sojojin da ke sakyo na uku mai headquarter a Mangono, da suke da sojoji ta wajajen Baga, wajajen Damasak, wajajen Biyo da sauransu, da kuma sojojin Niger na sector na hudu mai headquarter a Difa, wanda suke da sojoji a Barwa da wasu sauran wuraren. Gaskiya ba karamin aiki ake yi ba, kuma ana samun nasara. Mun kama irin wayannan mutanen banzan wanda ba su da kishin ƙasa, suna daukan abubuwa za su kai ma su ƴan ta'adda, abubuwa kamar mai, kamar abinci, kamar magunguna da kuma dai spare parts. Mun kama su wajajen mutane zan ce sun kai goma sha a sati biyu zuwa ukun da suka wuce. Yanzu suna hannu, kuma muna nan muna bincike.
To shin menene tasirin kakkama irin waɗannan mutane da ke tallafawa ƴan ta'addan? Har ila yau ga masanin tsaro group captain Sadiq Garba Shehu.
To tasirin da yake da shi sai mu ce, wato abu ne wanda yake yana da tasiri, kuma yana da kyau haka yana faruwa idan su sojojin tafkin Chadi ko sojojin Najeriya suna samu suna katsa hanyar da ƴan ta'adda suke samun taimako, ko bayanai, ko abinci, ko man fetur, irin waɗannan abubuwa kaga suna taimaka ma su ƴan ta'adda su ci gaba da zama. Dan ba tare da waɗannan abubuwa ba, su ma kamar yadda aka ce jiki da jini, idan ba sa samun abinci ko ba sa samun fetur da za su sa a motocinsu, to kaga irin ƙarfin da za su samu na kai hare-hare yana da kyau.
To shin menene tare-taren dokar yaƙi a irin wannan yanayi a halin yanzu?
Akwai shari'i. Me shari'i? Ita dokar yaƙi, wanda yake ni abu ne wanda yake nayi nazari akai, dokar yaƙi ta ba farin hula kariya. In aka ce farin hula, wato shine shi mutumin da baya cikin sojojin ko tafkin Chadi ko Najeriya, kuma baya cikin Boko Haram. To muddin dai mutum baya cikin waɗannan ɓangarori biyu da suke yaƙi, bai kamata a kai mishi haji ba. Kaga alal misali, kwaran hula bai kamata sojojin Najeriya su kai mishi hari ba su ma ɗan Boko Haram in za su bi dokokin kasa da kasa ba za su kai ma you know hari akan irin waɗannan mutane ba to amma kuma ita wannan dokan yakin idan kana so ka samu wannan kariyan a matsayin gaba a matsayinka na faran hula akwai abubuwan da suke zaka iya yi akwai abubuwan da ba za ka iya yi ba akwai abubuwan da idan ka yi su to wannan kariya da doka ta baka ta tashi su kuma waɗanda suke yaki din za su iya duba cewa wannan aikin da kake yi yana kawo tarrake a wurin su idan tarrake yana kawo a wurin su za su iya kai ma daukan kamar cewa kai ma abokin gaba ne kuma za su iya daukan mataki akan ka wato kuma a cikin akwai wannan wato magana ce wanda yake tana da sarƙaƙiya saboda ita kuma dokan yakin ta kasa kashi biyu ta kasa a kashi biyu irin ayyukan da faran hula zai iya yi a ce yanzu ya shiga cikin yaki ko bai akwai ayyuka na muraran wanda suke kira direct participation wato muraran ya shiga cikin wannan yankin ko bai shiga cikin Boko Haram ba alal misali idan yaje shi kanshi yana kai hari akan sojoji yana rota su ko yana bata musu kayan aiki ko kuma yana tare su in suna son su kai farmaki yana tare su wannan ko bai ce ya fito ya shiga cikin yan Boko Haram ba wannan dokan yaki ta dauka cewa wannan ya shiga cikin yaki muraran to a cikin waɗannan abubuwan da suka mu ayyukan da za a yi shiga aiki mara har da wannan abubuwan da ka kira wato logistic ka ku taimakawa kamar da su fetur da kuma bada bayani shi ma wannan doka idan faran hula yayi haka ko bai fito ya ce ya shiga Boko Haram ba to ya shiga cikin yaki barara to amma kuma akwai abubuwa da faran hula zai yi wanda yake doka ba ta dauke shi cewa ya shiga cikin yaki barara ba alal misali daga ga lokacin da za a ce an kama wasu malamai suna ma yan ta'adda addu'a to a gaskiya a dokance shi wannan ba za ka ce mutum ya tsallake wannan layi ya shiga cikin cewa yana taimakawa muraran ba so abubuwa ne dai wanda yake suna da dan wahalan ganewa amma akwai takardu akwai bayanai da yawa wanda international committee of the red cross suka yi cewa menene faran hula zai yi a ce za a kai mishi yaki don ne kuma dan faran hula ba zai yi ba duka waɗannan a bayyana suke duk inda you know sai dai kuma sai mu ci gaba mu a namu matsayin kawai muna kokarin wayar ma da sojoji kai saboda ba a san a shi yaki ba shi ma yanzu ya zama a yaki yanzu a cikin zamani ne yanzu ya zama kamar shi ma kwalla ne kamar kwallon kafa ne wato akwai dokoki wanda yake ko kana yaki akwai abubuwan da ba za ka yi ba akwai wanda za ka yi har shi ma faran hulan kamar yadda nace akwai abubuwan da ba zai yi ba akwai kuma abubuwan da zai yi wanda akwai kuma wanda in yayi din to shi ma wannan kariya wanda dokan yaki ta kasa da kasa ta bashi wannan kariyar ta kawar so sai mu ce a ci gaba dai da nazari sosai saboda ka san inda wahalan yake shi irin wannan yaki na Boko Haram su ɗan Boko Haram din wani lokaci a cakuɗe suke da jama'a kuma idan aka ce jama'a din kaga su suna da kariya dole a duba alal misali kamar kaga yanzu idan ko mutum ɗan Boko Haram ne doka kuma ba za ta yadda ba cewa alal misali in an san wani ɗan shi ko wani yaron shi a ji a fara mishi in dai ba shi ma wannan ɗan ya girma bane ya ce ya shiga cikin Boko Haram to abubuwan zan ciki
masana tsaro a shiyar ta arewa maso gabas irin su Air Commodore Ahmed Tijjani Bagama mai ritaya ya yi tsokaci idan gaje da muhimmancin baiwa dakaru haɗin kai a yaki da ta'addanci da ake a halin yanzu a wannan shiya
dole ne mutane su kula su jajirce sannan a lura da irin abubuwan da ke faruwa a su wannan dakaru na yankin Chadi wannan ya zamanto dole ne su ba da haɗin kai a NNA JTF haɗa kai kari wannan babban yaki na yan aswab da yan Boko Haram da kuma sauransu sannan kuma dole ne su wa'annan runduna na yankin Chadi su bi wa'annan mutane da suke bada taimako ta abinci da kayan yaki da sufuri wato logistic da sauransu akan cewa wa'annan mutane kuma afka musu a hana su wannan abu a na biyu shine wannan babban laifi ne ga mutane su bada goyon baya a wa'annan yan Boko Haram da wa'annan yan ta'adda saboda haka wannan babban laifi ne kuma duk wanda aka kama shi da wannan laifi yayi babban laifi ya ci amanan kasa kuma ba a kyauta ba saboda haka dole ne su a hukunta su a bisa laifin da suka yi saboda haka haɗin kai ya zamanto dole ne da kuma su wa'annan runduna na yankin tafkin Chadi ai aiki kafada da kafada domin a yaki da wayannan yan ta'adda domin a samu nasara a kansu.
A bangare da kuma mai mazauna yankin ke cewa Abdul Karim Abbas mazaunin yankin Tafkin Chadin ne.
Noman da aka yi bana ba taba irin sa bai, ba inda ba zuwa kuma a mota yanzu. Amma kai zaka tafi wani gari ne daga Giwa kai jefun tuwa kaje ka dawo lafiya galarin. Amma mu daga nan zamu je har Chadi zamu tafi. Har Kamaru zamu shiga. Har Mali Bateri zamu tafi mu tsallaka mu shiga Niger mu je Mali. Mutane suna tafiya. Ana kawo bandan kifi daga Chadi. Ka gane da ba a kawo. Ana kawo daga Gamborun Gala da ba a kawo. Ana kawo daga Marse ba a kawo. An yi noman shinkafa ga shinkafa kata kata yanzu. An yi noman hatsi da hatsi ya soka. Albasa ga idan kata kata. To me zamu ce mun zuban da godiyar Allah.
Daga bisani General Abdul Khalifa Ibrahim ya nemi ƴan ta'addan da ke cikin daji da su mika wuya tun da girma da arziki ne. Domin a cewar sa a kudurin sojoji shi ne tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba wai kashe mutane ba.
To yanzu dai in ana magana ya kamata su wannan ƴan ta'addan su san cewa kuma yana da lokaci. Yanzu kuma lokaci yayi da za su ce wannan abin ya isa haka su fito. Mun tura maka hotuna kaga hotunan mutanen da muka kama kana ganin su zaka ga wuya ka ga yunwa ka ga dai cewa an yaudare su ba lafiya ba wannan abu dole sojojin Niger din da sojojin Najeriya sai da suka ba su dan tallafi medical supplies suka taimaka musu domin ka ga mutanen nan kaman za su mutu sun je sun zauna a daji ban san ya ake yaudaran su haka su je su ce wai su suna addini wannan ba addini bane wannan yaudara ne.
Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashen Hausa na muryar Amurka. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina kaina da shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya.
Ga gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin wani shiri na da dan gari. Shirin da ke zuwa muku daga gidan rediyon murya Amurka dake hadin gwiwa da wasu kafafen yada labarai ciki har da gidan rediyo nagarta muryar hada kan jama'a dake watsa shirye-shiryen sa akan kilohertz 747 mita mai matsakaicin zango daga nan Kaduna Najeriya. Shirinmu namu na yau zamu leka garin Rigaji kunne domin jin tarihin garin da yadda garin ya kafu da yadda garin ya samu sarakunan sa na farko da kuma irin sana'o'in da mutanen garin suka fara yi da kuma halin da garin yake ciki. Galadiman garin Rigaji kun Malam Ishaq Ibrahim shine wanda muka yi dace da saduwa da shi domin samun tarihin na garin Rigaji kun
ainihin asalin tarihin Rigaji kun Filani su suka kafa Rigaji kun. Katsinawa ne Rumawa su ne suka taso daga Katsina. Lokacin da Allah ya kaddara za su tashi daga Katsina Rimayen Katsina Ruma sun soma zama a Kano kamar yadda iyaye suka ba mu tarihi. Farkon zamansu sun aika mai mambarsa ba sarkin Kano yan gari guda ne suke tare ba karamin mutane ba ne tawagan su gari guda ne kamar jama'a suke jirgin bi suka aika ma mai martaba sarkin Kano za su je kasan shi su kiwo suka je jaka da je sai jama'a mai martaba sarkin Kano na wannan lokacin ya dawo ya faɗi masa cewa ya yadda su shigo kasan shi su kiwo suna zaune lokacin a Katsina ba su taso ba a Ruma Riman Katsina da suka samu wannan izini sai suka yi tawagan suka taso don su je kasan Kano su kiwo. To sun zauna shekaru a kasan Kano kamar zama zai zauna nan za su zauna nan a kasan Kano sai ba su zauna ba har shi Abdullahi sarki Abdullahi yana faɗi min cewa su akwai yan zuri'ansu ta aka aurar da ita a nan cikin gidan sarkin Kano ainihin cikin gidan sarkin Kano. To suna zaune zama suna zaune sai kuma shawara ya zo musu za su tashi daga kasan Kano za su zo kasan Zanzau. To kafin su taso sai suka aiko da tawaga jakada zuwa wajen mai martaba sarkin Zanzau kasan Zanzau kenan nan cewa za su zo kasan shi su kiwo. Suka iska samu izini wajen mai martaba na wannan lokacin suka taso daga kasan Kano suka yi masauki a kunkumi nan suka zauna. To sun yi shekaru anan suna zaune sai suka yanke shawara to su ya kamata su samu wurin da za su zauna su yi gari su daina sauka da tashi din nan saboda wannan lokacin ana yaƙe-yaƙe irin na kamen bayi kwari da baka din ne irin lokacin yaƙe dai irin na da. To suka yanke shawara za su samu wurin da su zauna su yi gari su zauna. Ana nan suka yanke shawara suka ce to Isiyaku shi ne mai wannan gidan. Ana ce da shi Isiyaku kakana kenan shi ya haifi mahaifina. To shi ne aka turo shi aka haɗa shi da jama'a marakan shi guda uku su uku shi ne na hudu shi ne jagoran tafiyan. Suka nufo nan kudu don su samu wurin da za su yi gari su zauna su yi kiwo su daina sauka da tashi. To suna nan suka ya taho da shi wa'annan mutane suna yana tafe yana tafe yana zuwa nan gadan su ba lokacin rukukin daji ne ba wai kankanin daji ba daji ne sosai ko mu a bakin wayan mu ma na baya baya na nan mun san akwai daji ba kankani ba. To yazo sai suka yi dace a nan gadan sobawa nan lokacin rafi ne ba wani gada ba tunda lokacin ba hanyar mota ba hanyar jirgi duka wannan ci gaba guda biyu Allah bai kawo shi a wurin mutukuna tunda a lokacin muna mulkin turawa ne. Sun zo bayan sallan azhar kafin sallan asar ya ce samari ina za ku yi a wurin shi a lokacin su samari ne a wurin shi dattijo ne wani tsoho yanda shi wanda ke ba mu yake suke bani bayanin nan na yanda suka same shi shi Isiyaku kenan ne wannan gida. To sai yace iyayensu ne suka turo su don su zo su samu wuri da za su yi gari su zauna su daina sauka da tashi. A lokacin nan suna tauga akwai dabbobi kowane gida suna da shanu da jama'a jama'a ba kankani ba Filani ne san ta ganin filantancin ne sosai ba wai filantanci haka na sama-sama ba filantancin ne kawai. To sai suka ga wurin da za su yi gari kamar yadda ya ba su shawara suka sari wannan gidan shi gidan Isiyaku kenan wannan suka sari wancan kuma gida shi ne gidan Ibrahim suka sari wancan gida shi ne gidan Abdulraziki. To akwai gidaje dai da yawa wanda ke duka nasu ne na Filani wanda suka abuna amma dai ukun nan shi ne suka sa suka yi alama don kar su bace in suka taso in suka wuta shi daga can suka je suka shaida musu. To ga abin da suka gani ga kuma shawaran da suka ji ga kuma shawaran da wannan bawan Allah ya ba su suka taho kuma ga shin abin da suka aje ranan da za su taso daga kunkumi zuwa nan wurin da Allah kaddara za su yi gari suka sai zama gari anan.
Garadima Malam Isaac Ibrahim ya ci gaba da yi mana bayanin tarihin garin na Rigajikun ta yadda ya fara samun sarakunansa.
Mai martaba sarkin Zazzau na wannan lokacin ya aiko musu cewa su aika da wani daga cikinsu wanda zai shi jagoransu sarauta sarkin Filani Rigajikun. To a lokacin nan su suna da kuɗi suna da dukiya suna da jama'a sai suka ga kawai su sarautar masu suna kyaman shi ga su kuma malamai ne masana littattafai sosai gwargwadon iko dukansu Allah ba su sani gwargwado sai suka kyamaci abin. To daga nan tun da za a zauna ba za a zauna ba shugabanci ba mai martaba sarkin Zazzau na wannan lokacin ce to ba za a zauna ba shugabanci ba tun da ba su aiko da wanda zai shugabance su ba sai aka nado wani habi hakikanin gaskiyar magana ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya har yau da muke ciki
shin kowace sana'a al'ummar garin Rigatsun suka fi alfahari da ita bayan ta kiwo da suka gada daga kakanninsu Malam Ishaq Ibrahim Gradimar Rigatsun yayi mana karin haske
to alhamdulillah mu Rigatsun muna da mahauta fawa da kiwo filani kenan da noma
shin ko ta yaya garin Rigatsun ya samu sunansa shi ma dai Malam Ishaq Ibrahim Galadiman garin Rigatsun bai kasa guyo ba wajen bayyana mana ainihin yadda garin Rigatsun ya samu sunansa na asali daga kakanni da iyaye
yanda aka nada mu wannan garin Rigatsun suna zuna san tsallake nan hayin wannan rafi da suka yi rigaki ana yin wani abu ana ce da shi cikui cikui wa'in zaiwa sun san shi wani abinci ne wanda ake toyawa na game da dabbobi ake nono to filani sun san yadda suke safara shi suka juya shi yake zama cikui to sai ake za mu je cikui za riga cikui sai cikui cikui inna shi ne ainihin riga cikui sunan riga cikui kenan sannan ya ka samu ainihin suna ne na filani
Masu aro da haka za mu ja labulan shirin a yau ta yadda abuka kawo muku tarihin garin Rigatsun da ke karamar hukumar Igabi a cikin jihar Kaduna wanda muka yi dace da galadiman garin Rigatsun Malam Ishaq Ibrahim ya mana cikakken bayani a madadin gidan rediyon muryar Amurka da ke haɗin gwiwa da gidan rediyo nagarta muryar haɗakar jama'a Nasiru Yakubu birnin Yaro ke muku fatan alkhairi mu kasance lafiya
To madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka A koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri